شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، واتقوا الله عباد الله، ولا تتعدوا حدوده، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إخوة الإيمان، المخدرات والمسكرات آفة العصر وأكبر داؤها العباد، فشى بينكم تعاطيها وهو سم قاتل يفتق الأجسام ويذهب العقول ويبدد الأموال ويقضي على الأعمار. أمت بنيته وتشددت خطورته، حققت عليه كلمة الدمار، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجسام رجس من عمل الشيطان والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بايهكا وجاتا تبارك الله سبحانه وتعالى mai girma da buwaya, mai kowa mai komi, wanda ya kawo mu wannan yini na Juma'a. Yau muna shida ga watan Sha'ban, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, na da shekara 1445 a kidaya ta miladiya. Yau muna 16 ga watan 2 shekara ta 2024. Wannan khutba ta mu ta yau dori ne da ƙarin fashin baki akan khutba da ta gabata a satin da ya wuce. Idan ƴan uwa basu manta ba, a sati da ya gabata mun gabatar da khutba wacce take nuni akan hadarin ta'amuli da kayan maye, miyagun kayayyakin maye, waɗannan waɗanda suke birkita hankalin mutum su maida shi cikin sahun dabbobi, dabbobi ma sun fi shi shari'a, su mai da mutum ya kasa bambancewa tsakankanin mai kyau da mari kyau, tsakankanin mai amfani da mai cutarwa. Waɗannan miyagun shaye-shaye wanda duk wanda ya lulluɓa da su za su ɗora shi a cikin ƙasƙanci da tada na walaƙanci da miyagun halaye da miyagun ɗabi'u. Cutarwarsa tana saduwa zuwa ga karan kansa, tana saduwa zuwa ga waninsa, kuma yana faɗa cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan kayayyakin maye su ne miyagun guba waɗanda suke kisa, suke gurɓata gangan jiki, su ne matattara na sharri, su ne sto-sto maɓanna, su ne matattara na musibu da bala'i. Kayayyakin maye dai su ne asalin kowane sharri, su ne mabuɗin kowane sharri da ƙasƙanci, suna daga cikin ƙazanta na shaitan, suna gusar da hankali, suna sarayar da kunya,
suna cire kishi suna tafiyar da mutuntaka kayayyakin maye dai miyagun ta'addanci ne zunubi ne da ƙetare haddi mai girma a shar'ance kuma a hankalci shi yasa masana gabaki ɗayansu da malamai na addini sun yi ittifaki cewa giya da takwarorinta da ƴan uwanta da makamantanta suna cikin al-khaba'is al-khaba'is din da Allah subhanahu wa ta'ala yi magana a cikin al-Qur'ani mai girma cewa wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'is Allah yana halasta mana dadada ababe masu amfani ga gangan jiki ga hankali kuma Allah yana haramta mana ababen da ke cutar da gangan jiki yake cutar da hankali malamai sun yi bayanin cewa ko kuma karar yazo a cikin hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa duk abin da ya birkita hankali a shari'ar musulunci sunan shi giya kuma giya haramun ne ko da wace irin suna aka kira ta wato ma'anar khamru daga al-khimar al-khimar shine lullubewa shi yasa zaka ga ana kiran hijabin mata khimar khimar da ha karamin ruwa ba khimar jaki ba khimar da kha'un hijabin mata wanda yake zumbule lalle ana kiran shi khimar me yasa saboda yana suturta jiki yana lullube jiki to duk abin da ya suturta hankali ya lullube hankali shi ma sunan shi al-khamr wato giya ko da wakilin suna aka kira shi kamar yadda muke cewa ba za mu ta tallan sunayen ababen maye akan anan ba wani ma bai san wani suna abin mayen ba in muka fadi yace zai je ya bincika wani ma yace bari dan dandana ya ji menene ake ji a ciki amma dai akalla akwai abin da kowa ya sani irin su miyagun shaye-shayen nan na wiwi da shalasho da sauran waɗannan dai kayayyaki waɗanda ake kiransu maganin mura duk mun sassan su to duk waɗannan suna daga cikin nau'o'i na giya sai dai kafin mu tafi da nisa yana da kyau mu fahimci cewa idan muna batu akan kayayyakin maye da haɗarinsu da sharrorinsu to abu na farko da zai shiga a ciki ita ce taba wannan kamar yadda na baku bayani a satin da ya gabata ma'aikatan NDLEA su suka zo suka gaya mana wannan da bakinsu cewa taba a dokance tana daga cikin kayayyakin maye to kuma har basu majahi basu ha'ince ka ba idan da za ka duba kwalayen taba ko irin manya-manyan allunan nan da ake tallan taba a da dai na sani yanzu ban ganin taba ma alhamdulillahi rabona danga kwalin taba ko ni na manta amma na san suka rubuta the federal ministry of health warns you that tobacco smoking is dangerous to your life cewa ma'aikatan lafiya ta tarayya tana kashe jinka akan cewa shan taba fa yana da matsalancin hadari ga rayuwanka to wannan a doka ta kasar kenan kuma kasan ta faɗi wannan kuma duk kwalin taban da ka duba a da dai na san haka akwai shi a rubuce ko irin manya-manyan allunan nan waɗanda ake tallan taba za ka sun rubuta wannan cewa shan taba haɗari ne ga rayuwanka to a ƙasa ma kenan an gamsu cewa taba tana daga cikin kayayyakin maye kuma ma malamai suna batun cewa taba na daga cikin wato ababen da suka yi kama da abincin gidan wuta ta yi kama da abincin ƴan wuta me yasa saboda Allah subhanahu wataala ya gaya mana abincin ƴan wuta la yusmin wa la yughni min ju'i baya ƙara ƙiba sannan kuma in kana jin yunwa ka ci shi baya ƙosar da kai abincin gidan wutan jahannama kenan to idan ka ɗauki taba za ka ga kuncin sa ɗaya taba ba ta ƙara ƙiba sai dai ta busar ta ƙanjamar ta ramar to haka nan kuma taba ba ta hana ka daga yunwa in mutum yana jin yunwa ya ce ya sha taba ya ji sai ya ce alhamdulillah babu wani magana alhamdulillah a cikin al'amarin taba kuma ka lura da kyau za ka ga cewa idan yanzu da yaro karimi zai ganka kai ka kunna taba a hannu ya ga dan wuri ya kunna wurin shi a hannu duk ya ganka kuna shan abu daya ne duk abu daya ganka kuna sha shi bai san wannan wuri bane bai san wannan taba bane in ma illa kawai da a ce ita wannan a kamfani ne aka kulla wannan kuma kila da hannu ne wanda muka sani yan wuri suka kulla to kamar yadda ake kulla taba a kamfani akwai wuri da ake kulla ta a kamfani ita ma so da haka duk suna cikin miyagun kayayyakin maye da haka idan ka ji mana batun kayayyakin maye mutum na farko da zai shiga ciki shine mai shan taba shine mutum na farko sannan kuma ai taba ita ce mabudin shan wuyi da shan shalishu zai wahalar da suka samu wanda ke shan wuyi ya ce maka ni alhamdulillah bana shan taba daga taba ya fara daga nan ne ya samu promotion daga Iblis sai ya koma wuyi to da haka duk mai shan taba aƙalla yana karantar da cewa shan wuyi ma abu ne mai sauki to shi yasa yake da kyau mu fahimci cewa in muna magana akan giya da nau'o'inta kamar yadda manzon Allah ce duk abin da zai birkita hankali ya zama kayan maye kuma ba lalle ne wai in ka sha kayan maye kai mayan ba akwai wani mutum ya sha kayan maye saboda sabo da shi sai ya kasance bai sanya shi mayan amma kuma haramcin shi ai bai tashi ba yin ta'amuli da shi zai sa mutum ya sha ba kuma zai zo yana maye da irin wannan tantelen da kai kake tsammani ba wanda ya sha taba a matakin farko a ranar nan za ga idan shi ya kada har jiri yake gani ya nuna kayan maye ne sai dai yau da kullum ne ana sha mai sha yana sha har ta zama shi jiki to da haka jama'a mu tsoraci Allah masu ta'amuli da taba su ji tsoron Allah su dina akwai wani bawan Allah da ya zo dan shi ya zo ya ce baba gaskiya na ga wani kyakkyawan tarbiya da kake mana kuma ni ma daga yau na fara sai dauko tarin shi kasta a shana ina subhanallahi subhanallahi ce a inda bai da kyau baba da baka yi ba tun daga ranar nan mahaifin nan shi da shan taba mahaifin ya rusa Allah ya gafarta mishi to da haka jama'a musulmi mu fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar yayi nuni akan cewa duk abin da zai iya taban hankalin dan adam to kayan maye ne mun tattauna akan wannan a wancan zama ko a wancan kudu ba da muka gabatar har muka kawo irin kadan daga cikin narko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akan masu shan giya da sauran kayayyakin maye manzon Allah yana cewa kullu maskirin haramun duk wani abin da ke canza hankali yake birkita hankali to haramun ne sannan kuma Allah subhanahu wataala yayi alƙawari Allah yayi kuma Allah baya saba alƙawarinsa cewa duk wanda ya sha kayan maye to shi kuma Allah ya alƙawarin sai ya shayar da shi daga qinatul khaban qinatul khaban shine wato ruwan halaka shine ma'anar qinatul khaban ruwan halaka da ruwan taɗewa da aka tambayi manzon Allah menene qinatul khaban yace jinsi ne ko kuma gumi ne na ɗan wutan jahannama wato jinsi ne wanda na farjin mazinata da gumi na ƴan wutan jahannama da amansu da kakinsu da irin zawansu da makamancin irin waɗannan abubuwan da ƴan wuta suke yi idan sun ɗanɗana azaban Allah to shi ne Allah maɗaukakin sarki ke mai da shi wani rijiya ko wani teku sai a riƙa shayar da duk wanda ya ɗanɗani kayan maye a duniya shi ma sai ya sha shi ranar tashin alƙiyama Allah ka tsare mu don haka muka yi bayanin cewa ita giya haɗarinta ba kaɗan ba ne akwai ɗansu abubuwa guda biyar da shari'ar musulunci ta zo don ta kare kai duk wata shari'a ma da Allah ya saukar da ita daga sama ta zo don ta tsare waɗannan abubuwa guda biyar ɗin abu na farko addini abu na biyu hankali abu na uku dukiya abu na huɗu mutunci abu na biyar tsatsu to idan ka ɗauki waɗannan guda biyar ɗin nan gabaki ɗaya to uwansu ubansu shine hankali domin ga wanda bai da hankali ba a maganar addini mare hankali har ma suna cewa al-qudratu manaqat taklif sai kana da hali da haka wanda ya zama bai da hankali ba maganar ya tsaye da sallah ake yi ba maganar azumin watan ramadana ake yi ba maganar ya samu kuɗi ya je aikin haji ake yi ba maganar ya kyauta tsarki ake yi ba wanda bai da hankali addinin shi ma wannan ka sa shi a gefe guda to kenan wanda ya sha kayan maye har ya hana shi addini to kaga duk bala'in da ya dauko maka kan shi fa yana nan yana bin shi in bai sallah irin wanda ya dace ba in bai azumi irin wanda ya dace ba in bai haji irin wanda ya dace ba, in bai daya da iyaye ba, in bai zumunci ba, bala'in yana nan yana kan shi. Abu na biyu, dukiya wanda ya sha kayan mai ba shi hankalin kansa, ina ga ma yadda zai yi kiyaye dukiya. Shine irin wannan zaka ji an ce akwai wadanda ake musu abin nan, ana kwace dukiyarsu, wanda Qur'ani ya kawo mana, malaman fiqh sun tattauna akai, ana musu habsu, za a tsare su a kwace dukiyarsu. In yana son wanda sai ya magana, in an ga ya dace a yi mishi, in an ga bai dace ba a kale shi. Ba shi da hankalin juya dukiyar shi, ya zama safihi, ya zama shashasha, wawa mai hankali. Mutunci kuwa ga wanda yake shaye-shaye, karkar maganar mutunci. Din ya zo ya buɗe tsarecin shi a gaban mutane ya fi tsari. Wani ma in ya birkice zai iya cire kaya, ya ce zai wanka a bainin jama'a. A gaban ƴaƴan shi ko a gaban surukansa, wani zai fito da tsarinci. Da haka ba maganar mutunci ake da inda akwai taɓuwar hankali ko kuma shaye-shaye. Satin da ya gabata na ba da kisan wancan bawan Allah da ya kusanci uwarsa da ƙarshe babba kan shi ya mutu. Kayan shaye-shaye ne ba. To maganar tsafo ko na aika daina maganar tsafo. Saboda duk wanda yake ta'amuli da kayayyakin maye, zina wani wata bace a guri shi mai matsala. In a tara waɗanda zai musu ciki ne su haihu, ai Allah kaɗai ya san iyakansu. Da haka ba maganar tsatso ake yi ba. Da haka duka waɗannan abubuwa a baruriyatul khams, da addinin musulunci da sauran addinan sama suka zo su tsari, duk wanda ke ta'amuli da kayayyakin maye to ya bata su gabaki ɗaya. Da haka kamar yana harin hukunce-hukunce da dokokin Allah ne wanda ya saukar a kan manzannin shi gabaki ɗaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan cewa ku nisanci giya, saboda ita ce umul khaba'ith. Mun kawo wannan hadisin. Me ya ma'anar umul khaba'ith? Duk ko ta banna da ka sani a duniya, to giya tana iya sabbaba ta. Da haka abin Allah ya kyauta yanzu a angonku, idan aka ce ga mai kidnapin, ga kuma mai sai da kayan kaya, in aka ce ku zaɓi ɗaya, to ka zaɓi ɗan kidnapin ɗin ya fi sauƙi. Ka zaɓi ɗan kidnapin ya fi sauƙi. Me yasa? Saboda mai kidnapin zai kidnapin sai ya ji ya sha kaya. Da haka idan aka ce akwai mai sai da kayayyakin maye a unguwanku ko a gidanku, karka yi la'akari da wani yana biyan maka kuɗin makaranta ko yana taimakon babanka ko ai kanin mahaifina ne yana min kaza, to samun shi a gida, to ana yaye mazinata ne, ana yaye mashayan giya ne, ana yaye kidnappers ne, ana yaye barayi ne, ba irin zunubin da shaye-shaye ba ta yayewa. Shi yasa sai manzon Allah ya ce to ita ce ummul khaba'ith. Ga wancan hadisi, ta kira wannan bawan Allah ta ce ko kai zina da ni, ko ka kashe yaro, ko ka sha giya. Da yake ba shi da fiqhu, sai ya ga kawai ya sha giyan, da ya sha giyan ya kuma kashe yaron, ya kuma yi zina da ita, in ma da wata bannan a kusa da yayi, in ma da babbaka gidan zai iya babbaka ya tashi, in ma da uwan shi a wurin zai iya danne ta yanka, zai iya kuma zina da ita, ita ma kamar yadda wancan yayi. Da haka giya ko kayayyakin mai sunu ummul khaba'ith. Shine a ƙarshen hadisin manzo Allah yake cewa fa innaha la tajtaru hiya wal iman abadan, da imani da shan kayayyakin maye ba su haɗuwa, illa aw shaka ahaduhuma an yakuri da sahibu, sai ɗaya daga ciki ya kore ɗaya. Da haka idan ka ga mutum yana ta'amuli da kayayyakin maye, kafa an ba shi da imani. Dama manzo Allah ya ce baro mai shan giyan da zai sha giya yana mummuni, sai an cire imani. Shi yasa zaka ga ɗan ta'amuli da kayayyakin maye za ka ga ba sa shiga cikin jama'a, sai dai su je can irin gidajen nan tsofaffi wofintattu, sai ka gansu a can suke zaune matattaran shaidanu, a nan suke mu'amalansu, su ba sa mu'amala a cikin mutane. A wani hadisi wanda al-Imam Ibn Majah ya rawaito, manzon Allah ya ce ku nisanci giya da sauran kayayyakin maye, saboda fa innaha miftahu kulli sharrin, giya da sauran kayayyakin maye ita ce mabuɗin dukkan sharrin da ka gani a duniya. To ciki mun yi batun cewa matsayinmu jama'a musulmi, musamman daga kudancin ƙasar nan, yanzu ba kuma maganar wai ɓangaranci ba ne, mu ba ma goyon bayan ɓangaranci, amma wannan wata hadisa ce wacce take a ƙididdiga da misafi na ƙasan, shi ya tabbatar da wannan cewa ana sana'anta kayayyakin maye daga kudancin ƙasar nan, ana shigo mana da ita arewacin ƙasar nan. Tun da suka yi la'akari da cewa mu musulmi ne mafi yawa, kuma muna tukiya da yawa, alhamdulillah mun gode ma Allah, sai suka ce to yawan ba za ta yi muku amfani ba, sai dai ku yi yawan yuyu ba wani amfani. sai dai ku sami yawan mashaya masu ta'amuli da miyagun kwayoyi, kamar yadda ƙididdiga ke nuni akan cewa sama da kashi 20 cikin 100 na matasa na da ƴan kwaya ne. To ɗan kwaya ne za a iya cimma da shi, shi dai ba zai taimaki kanshi ba, ballantana ya taimaki ƙasan, ballantana ya taimake ka. Ɗan kwaya ba abin da za a iya cimma da shi sai dai ya zama kawai matsala a society, kullum yana nan ba shi da sana'a, ko da ko ya iya sana'a, ko da ya iya sana'a ba zai je yayi ba, zai sha kwaya kawai, shi dai kaga duniyar tana juyawa ne, ba magana wata sana'a, ba zai sana'a ba, ba zai dinki ba, ba zai kafinta ba, ba zai walda ba, ba zai gini ba, ba abin da zai yi, sai dai kawai ya zama society matsala, kullum yana nan a dakali, ko kullum yana nan a katanga can na bayan anguwa, ko wata itaciya wacce ta yi kama da kan shedanu, kullum yana nan a gindinta yana zaune. Ba zai taimake mu ba, ba zai taimaki kansa ba. To wa'innan daga kudancin ƙasar nan suke turo mana wa'innan miyagun makaman, kuma aka yi rashin dace da waɗansu 'yan kasuwa masu kasuwancin halaka, masu kasuwancin hasara, su ne suke kawo mana ita, suke saida mana ita, suna haukata mana 'ya'ya da ƙanni da 'yan uwa, suna haukata mana 'yan uwanmu. Waɗannan tsinannun mutane sun sani ko ba su sani ba, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya haramta kayayyakin maye da cin dukiyar kayayyakin maye, ya haramta alade da cin dukiyar alade, ya haramta mushi da cin dukiyar mushi. Sannan kuma waɗannan tsinannu ba su san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine magiya da sauran kayayyakin maye, ya tsine ma mai shanta, ya tsine ma mai tatsota, ya tsine ma wanda ake tatso ma, ya tsine ma mai saida ita, ya tsine ma wanda ke siya, ya tsine ma mai ɗaukanta, ya tsine ma wanda ake ɗauka a kai masa. Da haka ko da ko aka zo aka ce maka da wannan kayayyakin mayan, kayayyakin maganin sanyin nan da suke kira ko maganin tari, ka ɗauka ka kai Kano, ko ka ɗauka ka kai Kaduna, abin da ya kamata a baka 20,000 a ce za a baka 80,000, duk wanda ya ɗauki wannan ya zama tsinanne da harshen Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wanda ma a wata riwaya ya ce har da wanda zai shaida a gabansa aka yi yana kallo yana yabawa, ka barkanku da aiki, shi ma tsinanne ne, ya ce barkanku da aiki, ya rika jinjina musu, ko ana bannan yana musu dariya, shi ma ya fada cikin tsinuwan Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan jama'a cikin matsalolin wa'innan abadan mayan nan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sha kayan maye so daya, to Allah ba zai karɓi shalan shi ba na kwana 40, in ya tuba ya dawo shi kenan, in ya koma na biyu Allah ba zai karɓi shalan shi na kwana 40, in ya tuba ya dawo shi kenan, in ya ƙara na uku Allah ba zai karɓi shalan shi ba na kwana 40, in ya tuba ya dawo shi kenan, in ya ƙara na hudu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'inta ballan ya tudin lahu alaihi, in ya tuba ma Allah ba zai karɓi tuban ba, wa ghadiballahu alaihi, Allah ya yi fushi da shi, irin yadda Allah ya fushi da Yahudu, to shi ma ɗan shaye-shaye Allah ya fushi da shi, wa saqahu min nahril qabali, kuma sai Allah ya kwankwadar da shi wannan teku ko wannan korama na wannan da muka yi bayani a baya. Aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam menene nahrul qabal, yace nahrun yajri min sadidi ahli an-nari, ai wani irin korama ne wanda yake ruwan jambo da ruwan miyaku na ƴan wutan jahannama, shi ne aka tattara aka yi wannan narko da shi. Wannan hadisi al-Imam Tirmidhi da al-Imam Hakim su ne suka rawaito. Da haka ya ƴan uwana, mu fahimci cewa fa gaskiya tsakani da Allah cikin waɗanda suke ba da gudunmuwa gurin taɓarɓarewar al'amuran nan akwai iyaye. Akwai iyaye, idan ka ga mana ta kumfan baki akan a rika ɗaukan yara tun suna basu yi hankali ba a kai su makarantun Islamiyya, su rika karatun hadisi da ayoyin Qur'ani na shiga cikin zukatansu, to abin da muke nufi shi ne ba a san fafaye dora ne ranar tafiya. Yaron da ya ci ɗaukan karatu hadisi, Qur'ani, fiqhu, tafsiri yana ta yi tun yana shekara uku, ya zama shekara huɗu, shekara bakwai, shekara goma, shekara sha biyar, wallahi zai wahalan gaske na shekara ta 20 ya koma shaye-shaye zai wahala saboda Qur'ani da Sunna da hukunce-hukuncen Allah ya riga cika zuciyarsa to ina banna za ta samu tushen zama a cikin zuciyarsa amma an yi sakaci an shago bayawo an nuna mishi gata ta banza an ki hukunta shi an ki tarbiyantar da shi an ki kusantar da shi ga malamai an ki zuwa masallaci a kan shi ya zauna da masoya Allah ya koyi yadda ake son Allah ya karanta alqur'ani ya ambaci Allah duk bai yi wannan ba to da haka gobe idan yaron ya zama dan shaye-shaye za ka yi mamaki kuma ka lura duk yaron da ya islamiya tun yana dan shekara 4-5 har ya gama primary ya gama secondary islamiya aka shagaltar da shi a masallaci yana zaman karatu bayan magriba yana zama bayan asubahi in aka bude majalisi yana zuwa wallahi cikin kashi 100 ba za ka samu kashi 99 kashi 1 cikin 90 cikin 100 din nan yana zuwa yana shaye-shaye ba duk yaron da kaga yana shaye-shaye kiddiga ya ni akan cewa ba shi da tarbiyya ne na san Allah da manzansa da hidima da addinin musulunci tun daga dukun safiyansa da aka iyaye kun taka rawa mun taka rawa wuri yaduwar shaye-shaye a cikin al'umma sai dai mu ce Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wannan matsalan tana da faɗi kuma tana da abubuwan damuwa amma akwai magunguna amma magunguna insha Allah ta'ala wani lokacin dai kuma za mu samu mu magana akan su wannan matsalan ta shagaltar da mu har ba mu iya magana akan watan sha'aban ba da shi watan sha'aban ya shigo watan da manzon Allah ke yawaita yin azumi yana yawaita yin azumi a watan sha'aban ya kuma kwadaita hadisin nan Aisha hadisin Ummu Salama hadisin nan Hafsatu hadisin bin Zaid hadisin su Anas hadisai da yawa sun zo sun kwadaita akan azumtan kwanakin karshe a kwanakin watan sha'aban har ma a watan ruwa aka ce kaman annabi kan azumci sha'aban gabaki daya a watan ruwa yace in kwanaki kankan yake bari to amma matsalar shaye-shaye inda take da damiji te mana damiji har mun kasa tattauna akan wannan matsala za mu gani magana da izinin Allah a dunkule irin matsalolin da shaye-shayen nan ke haifarwa da kuma irin hanyoyin da za mu bi mu magance kanmu daga shaye-shaye hanyoyin kala biyu ne ko kala uku akwai hanyoyin rigakafi kafin matsalar ta faru akwai kuma hanyoyin idan matsalar ta riga ta faru amma dai mu al'umman nan Allah ya sa dai ba za mu ce mun yi fargajiyaji ba domin matsalar ta riga ta faru yanzu ba anguwan da ba a ta'amuli da kayan mai ba a shaye-shaye ba anguwan da babu in ma na ce babu gidan da babu kila ba mu ce wuri ba kar ka ce to ai mu gidan mu babu to babban gidan ku fa babban gidan ku ka dauko daga tushen babban gidan ku kana iya cewa gidan mu daga ni sai ma da sai ɗan ƙanana ƴaƴana mu babu to akwai a babban gidan ku Allah ya kyauta Allah ka shiryar da mu Allah ka dora mu akan daidai Allah ka raba mu da fitinar rayuwa da na mutuwa Allah ka amintar da mu Allah ka amintar da mu Allah ka kiyaye kwakwalen mu Allah ka kiyaye hankulan mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya abin da yake karfin mu Allah ka iya mana abin da muke iya Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka shiryar da mu ka shiryar da abin da ka ba mu Allah ka shiryar da ƴan matan mu Allah ka gyara mana samarin mu Allah ka tarbiyantar da kananan yaran mu shugabannin mu Allah ka kama hannunsu zuwa ga daidai Allah ka rayar da mu akan sunna ka karbi rayuwar mu akan sunna a ranar tashin alkiyama ka tada da mu a tutun shugaban ahlus sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Thank you.